نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 7 ga watan Dhulqa'da. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430, daidai da 25 ga watan Oktoba shekara ta 2009. Wannan shine kasan na 117 daga cikin jeran karatuttukan littafin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya kara mishi, Allah gafarta mishi. Karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, mun shiga cikin kitabu sala, kitabul jama'ati ko wal imama, bayani dangane da sallar jam'i da kuma hukunce-hukuncen da suka shafi ainihin limanci. A yau za mu tashi a idda al-Imam al-Bukhari ya ce, babu ihtisabil asari, haka za ka karanta wannan wuri. Ihtisabu, kalmar ta fara da ainihin alif ne, ba alhamza ba, don haka a larabce ba za ka ce babu ihtisabil asari ba, sai ka ce babu ihtisabil asari. Wannan alu da taɓi ko da suka shine hamzatul wasli. Idan aka fara karatu da ita a tashe ta, in a tsakiyar karatu ne sai a kade ta. Don haka sai ka ce babu ihtisabil asari, babin da ke bayani akan neman lada na takawa zuwa ga masallaci, tattakawar da kake zuwa ga masallaci da kafa. To ka rinka wannan tafiya da nufin neman lada. Ihtisab shine neman lada. To al-asar shine wannan taku da kake, wannan tika da kake, ka taka. To ana so kasancewa ita ma ibada ce, don haka ka rinka yin ta da nufin neman Allah ya baka lada, kuma zai baka din insha Allah. Shine babu ihtisabil asari, babin da ke bayani akan neman ladan tafiya zuwa ga masallaci. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم. وسجمعني ما سأينهن سونا بني سلمة عند أينهم مسلا عند الحزيسك في سنيدا مسجد الكبلتين مدينة. Wannan anguwar tana nan, idan ka kama hanya za ka tafi jami'ar Islamiyya da ke Madina, tana hagu gare ka daga tsallaken titi. Idan ka dawo daga ainihin jami'ar Islamiyya, tana dama da kai kusa da Maktabatul Jarir, Jarir Bookshop. To wannan anguwa ita ke kira Diyaru Bani Salima. Ku kiyaye, ba Salma ba, Salima da kasara. To waɗannan mutanen a da su ne mutanen bayan garin Madina, wato kamar in ka shigo Zariya ta Kano, kun ga za ka fara shigo Dogarawa, sannan ka shigo Zariya. Idan ka shigo Zariya ta Jos, kun ga za ka fara zuwa Dakaci ko Dambo kafin ka shigo Zariya. To su Banu Salima, anguwarsu tana nan a bayan garin Madina, kafin ka shigo Madina su za ka fara samu. Sai suka yi niyya a kan cewa za su kwashe inasu su dawo jikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, su yi gidajensu a nan. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu, ya bani Salima, ya ku kabilar bani Salima, ala tahtasibuna asarakum, ba za ku nemi ladan tafiyarku da kuke yi watin daga anguwarku zuwa ga masallacin ba? Ku yi zaman ku a anguwarku, ku rinka neman ladan takawar da kuke ku taho, ya fi ku zo ku tare jikin masallaci ya zama ba ku da ladan tafiya. Ko kun fahimta jama'a? Shine ala tahtasibuna asarakum, ba za ku nemi ladan tafiyar da kuke zuwa ga masallaci ba. Wa qala Mujahidun fi qawlihi, Al-Imam Mujahid yana daga cikin manya-manyan malaman tafsiri kamar yadda muka gabatar bana a cikin muqaddimar mutu tafsiri da yazo fassara wannan aya wadda take cikin suratu Yasin wa naktubu ma qaddamu wa asarahum to menene asarahum qala sai yace khutahum takawassu wa naktubu ma qaddamu mu muke rubuta lada na duk abubuwan da suka gabatar wa asarahum da kuma asar din su sai qala sai yace khutahum hatta takawa da bayin Allah suke suna tafiya zuwa ga masallaci wannan ɗaya daga cikin fassara ce wanda Mujahid yayi a wannan wuri in ba haka ban ka dauko jumillar ayar zaka ga kuma ma'ana asar in aka dubi hasken wasu hadisai shi kuma yana nufin ayyuka da ka bari a baya na waqafi ka gina masallaci ka gina makaranta ka haƙa rijiya ka yi burtsatse ka yi famfo ko ka sadaukar da alqur'ani ana karantawa ko makamantan haka menene ayoyin suka ce a cikin suratu yasin ne inna nahnu nuhyi wa numitu ko nuhyi al-mauta inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum mu muke ainihin wato rayar da matattu sai kenan sannan gaba ta biyu fa sai ce wa naktubu ma qaddamu abubuwan duk da matattu suka gabatar na sadaka da sallah da shan giya da zinace da alheri da sharri muna rubutawa sannan wa atharahum da kuma abubuwan da suka bari a baya na alheri ko na sharri wanda yake gudana ko kun fahimta duk abin da ka aikata Allah ya rubuta ko alheri ko sharri to amma akwai abin da ka aikata ka mutu ka bashi hotel ka gina ana can ana zina yanzu ana shan giya kai kuma kana kabari zunubi yana kai maka asarahum kenan makaranta ka gina ana karantar da alqur'ani kana can kabari ana can ana kai maka lada asarahum wa naktubu ma qaddamu abinda suka gabatar da kuma abinda yake sun gabatar din amma kuma yana ci gaba da gudana to wannan a jumillance da ma'anar ta zo kenan amma sai aka samu daga cikin fassara da wani malami ya mata magabata sai ya ce wa asarahum ay wa khutahum wato wannan aya sai ta zama tana bayyana cewa duk abin da bayi suka aikata ana rubutawa daga cikin abubuwan da ake rubutawa kuma hadda takawa da suke zuwa ga masallaci kaji dalilin kawo ayar da fassarar ta ana dan haka tafiya masallaci a kafa jama'a yana da falala sai dai kuma akan ka'ida guda daya idan nisan bai kai yadda zai galabaita ka ba idan ya kai yadda zai galabaita ka to kuma a cikin sunna babu galabaitarwa wajen yin ibada domin ba Christianity ake ba bamu da dry fasting a ce ka kwana uku ko hudu kana azumi muna makaranta da yake missionary school ce in rana ta hantsi karfe 9 karfe 10 sai ga an fito da pastor ya suma saboda kwana uku yana azumi dry fasting sai a zo a shanya shi a ciyawa ya dan ji sanyi sanyin ciyawa rana kuma ta dan haska shi sai ga ya farfado sai a ce ai he's in the dry fasting yana yin busasshen azumi ba sahur ba shan ruwa ba sahur ba shan ruwa ba sahur ba shan ruwa shine sai ya shede shine sai a kawo shi a shanya shi a ciyawa wa qala ibn abi maryam al imam ibn abi maryam yace akhbarana yahya ibn ayyuba حدثني حميد حدثني أنس أن بني سلمة أنس دم مالك يبعد العباري چوا للي قبيلر بنو سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم سنجن في ستاشي دقا جدا جنسو فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيس سوكا كسا دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجن جدا جنسو قال أنس يچي فكره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يعرو سي منزل الله يجي قيامر كس تسريتر ده مدينه انا معنى تسريتر ده مدينه سي زما قاويكان دكي كيوي ده مدينه كما سو سكا سترتيتا كو تو ان كووا اي تاشي داو cikin gari
an yi wa Madina tsirara kenan, kamar mutum ne yana saye da gajeren wando, sai kuma aka bi aka nannade gajeren wandon har ya koma cikin duwawun shi. To sai manzo Allah ya kyamaci ita Madina, zai zama an tsiraitar da ita kenan, ya zama ta bude ko ta ina ana iya hangenta, babu wani kauye da yake waye ta, kun ga babu kyakkyawan tsaro kenan. Sannan su kuma mutanen fa, fa qala, sai ya ce da su, ala tahtasibuna asarakum, ba za ku nemi ladan tafiyar da kuke yi daga anguwarku zuwa ainihin masallacin ba? Ko kun fahimta jama'a? To amma kuma ga masallaci suna nan da shi, wannan masallacin jama'a asali daga cikin dalilan da wallahu alam mutane suke ce mishi masjidul qiblataini, limamu masallacin ni nayi karatun fiqhin hanbaliya a hannun shi, ko bara muna zaune da shi, wasu mutanen Bauchi suka zo suna ta sallah, nace hala dai ba sallar qiblataini kuke ba, suka ce imana. To dan ni baki ne dan uwansa sa iya rena ni, sai nace to bari mu je mu tambayi liman ya dan yi mana sharhi. Nace cikin ku akwai mai jin larabci, alhamdulillah, sai zama akwai wani ustazu. To amma ka ji hadda shi ake salatul qiblataini din kuma gashi da ustazu, shine na juya na tambaye shi, algafata malam, wannan masallaci me tarihin shi game da cewa masjidul qiblataini? Sai ce kullu masajidul madina qiblataini, ai duk masallatan madina ma masjidul qiblataini ne, don ma'anar qiblataini shine an fuskanci binnin Qudus ana sallah wata 16 zuwa 17, daga baya aka ce a dawo a fuskanci Ka'aba ana sallah, shine qiblataini. An taba sallah an kalli yamma, an dawo kuma ana sallah ana kallon gabas, misali. To don haka ne ai kullu masajidul madina masjidul qiblataini, ko kun fahimta jama'a? To wannan ainihin gaskiyar lamari mutane kuskure ne kawai, don haka alhazai da Allah da masu umara babu wani masjidul qiblataini. To amma abin da ke bamu mamaki, kasar Saudi Arabia tana yin wani orientation, hatta direbobin ana wayan musu da kai, yan tasi da sauransu, a nuna musu cewa kaza ba daidai bane, kaza ba daidai bane, amma lokacin hajji da umara sai su manta, ko kuma sai su take, saboda suna karban kudi wurin fasinjoji. Sai ga mutum ya zauna qiblataini qiblataini, ko yana ziyara 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 ziyara, sai ce kowa ya kawo riyal 50, riyal 50 din nan naira 2000 kenan. To in ya zuba ku ko 5 a mota, cikin awa ɗaya ya kai ku. To da zaran ya fahimci cewa kuna da ilimi, sai kuma kaji ya fara magana ta ilimi, cewa babu fa wani maganan qiblataini, masajidul khamsa, masajidu kaza, masajidu kaza, masallacin Bilal, masallacin Aisha, masallacin Abu Zarri, duk babu wannan jama'a. Wasu wuraren an sa sunaye ne daga baya kawai, kamar yadda za mu yi masallaci mu ce mishi masjidu Abubakar ne Siddiq, da wani ya zo sai ya ce la, wannan masallacin Abubakar ya gina shi, ko kuma Abubakar Siddiq ya yi sallah cikin shi, ba haka bane. Na fata an gane. A Madina jama'a, wuraren da ake ziyara na farko masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sa'an nan sai a wuce ai ziyara ga kabari, ku kiyaye, ba asalin kabarin ake nufowa ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin hadisin Bukhari da Muslim, la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida, bai ce illa ila salasati qubura ba, ba a shiryawa a kintsa tafiya a daura sirdi a tafi ko ina dan ziyara. Ina ma'anar ziyara, ziyara ta ibada, yace sai dai masallatai guda uku, yace Ka'aba, binnin Qudus, da kuma masallacin shi a Madina. Dan haka ziyarar masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ake tafiya yi. Idan ka je ka ziyarci masallacin, dan haka in ka shiga, abu na farko shine tahiyatul masjidi, abu na farko tahiyatul masjidi. Idan kai tahiyatul masjidi, sai ka wuce inda ainihin waɗannan kaburbuka suke, tare da cewa sai mun zo wani babi na musamman jama'a. Zan zo in sa kwali in kwatanta muku yadda ainihin abin yake, za ku gane wani kuskure kuma da ya faru. Ni Allah ya taimake ni da malamai a ƙasar Saudi Arabia waɗanda ƴan yi da gaske ne, in ta kama sukan ɗauke ni har su nemi izini a sa a bude kaza a gani. Hakikanin al'amari, yadda aka sa wannan katanga da yadda mutane suke ziyarar kaburbukan, ba haka suke ba. Wato kaburbukan a yadda suke ba, a haka ne aka tsara. Ba za ka ga huda ta ɗaya an sa Annabi, huda ta biyu an sa Abubakar, huda ta uku an sa Umar, ba a haka ne kaburbukan suke ba, ta haka ne kuma suke. ma'ana kamar ka zo musu ta dama sai ka tsaya ka ziyarci wannan sai a nuna maka kuma wannan sai a nuna maka wannan a daidai sanda kake tafiya a tsaye haka to a haka suke ko kun fahimta jama'a ni Samir ya sa an bude mana ya shiga da ni ya nuna mini ganau ne ba waiwai bane ba tantama bane saboda haka don muna zaune ne kawai sai dariya sai ce baka ga wani kuskure anan ba sai nace a ban gani ba duba dai da kyau nace ba wani abu don ban gani ba idan ka wakara ne da tsakuwa a jiki ba za ka gani ba baka da ilimi akan abu menene nace ban gani ba yace yadda kaga suke din ne yace ai Abdullahi dan Umar da yake bayyana yadda yake ziyara ga ta kofar da yake shigowa nan yanzu kuma an zo ana shigowa ta nan saboda haka shi Abdullahi dan Umar yana shigowa misali daga waccan kofa dake dama ne in ya shigo yace sai ya tsaya daidai kabarin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salati ya sallama sai ya tsaya kabarin Abubakar yayi salati ya sallama sai ya tsaya kabarin Umar sai ya salati sai ya sallama sai ya fita ta waccan kofa sai yanzu aka dawo kuma ana shigowa ta wannan kofa ta gabas kai kuma in ka zo daidai nan sahun sai ka tsaya sadda ka tsaya din nan ka tsaya daidai suna jira ne haka dan haka sadda ka tsaya kai sallama ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to kana wucewa ba kowa saitinka in ka sake wucewa ba kowa saitinka to amma da yake dama ba sharadi bane dole sai ka tsaya saitin kowa in ka tsaya din nan kai can ko ka tsaya din MT sallama ta je ko ina fatan kun fahimci yadda abin yake to gaskiya saboda Allah muna fatan a hankali dai za a kai ga asalin a fitar da abin yadda yake amma wannan kuma ya faru ne da kokarin a kawar da mutane daga irin yadda in sun shigo kuma za su sami yin sallah su fuskanci kaburbuka saboda inda ba ai haka ba kuma wani sarari zai fita yadda za a iya sallah a kalli kaburbukan yanzu ko ba yadda za ka kai sallah ka kalli kaburbukan sai dai kai sallah kabarin na dama da kai ko yana hagu da kai ko kun fahimta to ina jiran akwai gaba da za mu zo kai za mu zo da kwali za mu sassaka ko da katako tun daga muga kafintoci insha Allah ta'ala dan a tsaya aiwa abin kyakkyawar fahimta amma ko satellite kake kallo in aka nuno masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam za ga an yi wata huda an sa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai kaga ta gaba kuma an sa Abubakar ne Siddiq sai kaga ta gaba kuma an sa Umar al-Faruq to waɗannan hudojin ba suna indicating saitin kaburbukan bane ko kun fahimta jama'a dan haka abin haka yake ba haka ba to ko mutane yanzu haka suke shigowa a tsaye su kuma kaburbukan haka suke to Allah madaukakin sarki ya taimake mu to abu na farko da ake so masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce ziyara to ziyara in ka je sai kai nafila raka'a biyu to sannan sai ka zo sai ka tsaya kai sallama kai salati ga fiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan Abubakar ne Siddiq sannan Umar al-Faruq shikenan ba a roƙon komai a wurin su sallama da salati za a yi wa Annabi Abubakar da Umar kuma addu'a za ka yi kamar yadda kake kowane mamaci addu'a in ka je kuma addu'ar ba a fuskantar kabarin ana addu'a a'a za a fuskanci al-qibla ne wajen yin addu'ar kun fahimta jama'a al-qibla ake fuskanta wajen yin addu'ar to amma menene kamar yadda na faɗi ya faru idan da an bar abubuwan da alamominsu yadda suke mutane za su iya tasa su gaba suna ainihin addu'ar dan haka sai aka kawar da abin yadda duk yadda za ka yi za ka sa su dama da kai ne ko hagu da kai kana addu'a shine kana fuskanta al-qibla ina fatar kun gane amma ta yi dan haka ba mu ce ziyararka ko addu'arka ko sallamarka ko salatinka da kaiwa Annabi bai yi ba yayi Allah ya karba ina fatan mun gane idan kai wannan kaya abin da ake nema Imam Malik yace kuma babu taraddud ka zo sallar la'asar ka sake zuwa ka sake ziyara Annabi sai kai sallama kai salati a'a ka zo magariba a'a ka zo isha a'a ko kuma ka zo zaka tafi garin ku kace bari in je in yi ban kwana da manzon Allah a'a wannan kwaya ɗaya da kai tun ran da ka iso ta yi ta kare bari ran da ka sake shigowa ka yi Imam Malik haka ya bada fatawa. Domin mu ana fama da alhazai in yazo sallah azhar yace sai yayi, in yazo la'asar sai yayi, kai wani ma in yazo yayi yanzu sai je yo randa bawo le sake biwa sai sake shigo cikin sahu sai ka sake ganin shi a tsaye. Bawon Allah ba kai bada zu sai yace to ai ziyara ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Allah ya kara manzon Allah daraja. Kai inna lillahi. Kace ba kyau a ce baka kaunan manzon Allah. Kai shiru kuma ai bid'a. Kamar kura bai siyaki kenan. Ko mun fahimta jama'a, bare ne wai wani alhaji yaje aikin haji. Sai yayi alhazan farko ne sai aka fara bi da su Madina. Haka je da su Madina shikenan yana ganin masallacin Annabi shikenan sai daka da gindi sai ya fadi. Sai zama irin na dan shayi. Sai fara kuka yana harjaji. Kace lafiya shauki ya kama shi, halara ya shiga halara ne. Aka yi shikenan yace ai ba laka jikin shi kuma duk jikin ya mutu. To kage di aka rasa yadda za a yi, yace ina ba komai ba zai zama functional ba, duk ya mutu ya abin nan. Haka har aka je aka yi aikin hajji ya kasa barin Madina. To shine da aka zo sai aka zauna a wurin taron malamai a Kaduna sai aka kawo abin. Shine shi wanda ya kawo jawabin shine shugaban hukuma yake, to ku ne malamai ku rinka wa mutane wa'azi. Yanzu haka daidai ne a ce mutum ya zo Madina saboda ya ga kabarin manzon Allah kuma jikin shi ya mutu ba zai iya tashi ya aikin haji ba sai na daga hannu, saboda akwai kurdawa wurin, in ban yi sauri na tare ba za su bata garin. Sai na ce ba daidai ba ne. Shine sai wani sai ya kumbura sai haka. Ya kumbura sai tanda aka yi magana sai ya ce yanzu nan saboda kaunar manzon Allah mutum ya kasa zuwa aikin haji a ce bai kyauta ba. Jama'a ku rinka duban abin da kuke kallo. Nace muna duban abin da muke fade. Nace amma aikin hajjin shi yafi muhimmanci da ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da za ka yi aikin haji baka ziyarci Madina ba kakaf hajjin ka tayi ba ta daga kasa ko kadan. Karanta iziya cikin fiqhun malikiya, hadisai da suka kaga muku suka ce wai annabi ya ce man hajja falam yazurni faqad jafani qaryani. Wai wanda da ya haji bai ziyarce ni ba to ya cuce ni, Allah ya isa. Annabi bai faɗi wannan ba. Aikin haji ba ta da alaka da ziyarar Madina. Ziyarar Madina aba ce mai zaman kanta. Zaka iya tashi yanzu ka biya kuɗin jirgi ka sauka Madina. Ka je ka ziyarci masallacin Annabi da masallacin Uba, kai sallah ka dawo. Baka je kai umara ko kai aikin haji ba. Wata aba ce mustaqilla an nafsiha. Ina fatar an gane. Haka kuma aikin haji zaka iya diraka sauka maka ka je kai aikin hajjin ka kana yi shi kuma ka dawo, ba sai ka je Madina ba. Ku tsaya ku bayyana wa mutane kada ainihin wato hamasa da atifa emotional feelings na addini dan a ce kana kaunar manzon Allah kana kara manzon Allah. Sahabbai sun fi kowa kaunar manzon Allah, babu sahabin da ya taba suma dan ya ga manzon Allah. In ba haka ba da sahabbai ba su yi ibada ba, a ce da manzo Allah ya fito sai kowa ya collapse sai shauki kuma sun kowa jama'a. Amma kun ga wani babban sayyidi a Kano har ya mutu baya zuwa masallacin Juma'a. Baya zuwa masallacin Juma'a. Wata ran da aka yi magana sai ya ce saboda tsananin kaunar manzon Allah ne. So da a masallacin akwai wasu almajirai suna tsaya a kofar masallaci. Yaji suna dan amina baban zara dan amina. To shi da ya ji haka sai jikin shi ya mutu, sai kasa sallan ma shine sai ya haƙure sai na zuwa sai ya mutu ba zuwa. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ahli sunna akwai aiki, ku tashi ku yi ilimi a Najeriya ku ga mutane gaskiya. In ba haka ba wallahi tallahi waɗannan ƴan su mogal wallahi duk sun lalata addinin musulunci jama'a. Duk sun lalata addinin musulunci kuma saboda suna da surutu. Amma wallahi dole ne ahli sunna ya zama ba kwa jin shakka ku faɗi gaskiya akan duk abin da za a faɗa muku. Amma dai kun ji wuri na farko da ake ziyara a Madina, wuri na biyu shine masallacin Quba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya ziyarci masallacin Quba ya je sallar nafila raka'a biyu za a rubuta mishi ladan umara. Masallacin Quba لمسجدٌ أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
masallaci ne da Allah ya faɗe shi a Qur'ani shine wuri na biyu da ake son ziyarar shi a Madina. Wuri na uku fa shine shuhada'u Uhudin. Shuhada'u Uhudin sune waɗannan bayin Allah su Hamza su Abdullah ibn Hiram baban Jabiru dan Abdullah. Kaje ka ziyarce su, in kaje ba addu'a ba roƙon su zaka yi ba, ba zuwa zaka yi da leda ka ɗibo ƙasar Uhudu ba ka zo malamin ka ya hada maka magani, ba wannan ake ba. Idan ka je da malamai nan an aje, akwai Hausawa a wurin waɗanda sun iya Hausa, kana zuwa sai ga kai ba Haushe ne, sai su tare ka sai su ce maka to ga yadda ake ziyara, ga yadda ake ziyara, ga yadda ake ziyara, shikenan. Yaya ne ake ziyarar? In ka zo ba cewa za ka yi ina ne kabarin Hamza, ina ne kabarin wane, babu, ba wannan ne yake da muhimmanci ba. Waɗannan bayin Allah ne waɗanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan taka da kafa shi mai albarka ya je ziyarce su, dab da zai rasu ma sai da ya je ziyarce su ya yi musu addu'a, da ya dawo sai ya ce tabbas zan yi shaida kun yi mutuwa shahada ranar alkiyama. To mutanen Uhud mutane ne masu daraja, zaka je ne ka yi musu sallama, assalamu alaikum ahlad diyar من المؤمنين والمسلمين إنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية قوة الدعاء تتبتا شكرا سيكا لقاها نوكا فسكن تأل قبلة كروكي الله مدعوك كنسركي الله مدعوك كنسركي ككار سوكا درحمة كقوات النمبايين الله الله كقافر تامسو الله كقارامسو درجة الله شكرا أما باب مغنر يا الله جالينا يا كري يا الله كتيمكين دن البركة وقوات النمبايين كما سدوكا باب ونا kana gama wannan addu'a da aka nuna maka ita ce sunna, sai ka juya. Babu sunnanci akan ka je ka hau Jabalur Rumati, akwai wani dan tudun dutse wanda nan ne asalin inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zuba waɗannan sojoji yace su gadi, ana kiran shi Jabalur Ruma. Babu inda aka ce maka ka hau shi, za ka ga mutane sun hau wani ya shimfida da duma yayi shuru, me kake yi a wurin? Ba wani dalili da zaka hau, rana ce take dukan ka kawai kana shan wahala, babu rumfa, babu inuwa a wurin. Da ka gama wannan abin da aka ce maka sai ka juyo sai ka taho, shikenan. Sai ina kuma a Madina daga cikin wuraren ziyara, babu sauran wani wuri da ya rage sai Baqi'ul Gharqad, wannan makabarta da ke jikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, zaka je ka ziyarce ta. Manya-manyan bayin Allah sahabbai suna nan a zaune a kwance a wannan wuri, su Imamu Maliku duk suna nan, su Sayyidina Usman suna nan, su Sayyidatuna Fatima suna nan, Abu Huraira, Ummu Salama, Aisha, duk waɗannan bayin Allah kaburbukan suna nan. To abinda mutane ke wa kansu takalluf, ina ne kabarin wane, ina ne kabarin wane, duk ba wannan ne da muhimmanci ba. Dan haka da malamai da ake ajewa za su ce maka kaga kabarin Imam Malik, kaga kabarin Sayyidina Uthman, nan ne kabarin Fatima, nan kabarin wance ce. Da malamai sukan yi haka, sai aka gane wani da an ce mishi ga kabarin Imam Malik sai fashe da kuka, sai fadi yana birgima. To shi kuma Imam Malik shi da ya girma a wurin birgima jikin kabarin waye? In ka gane wannan kabarin Imam Malik ne, sai ka matsa kusa sai kai sallama kai mishi addu'a, shikenan ka juya ka tafi. In baka gane ba fa, kai musu addu'a gaba ɗayan su bayin Allah ne a wurin nagari, shikenan sai ka juyo ka fito. Jama'a, waɗannan su ne wuraren da ake neman da kai ziyara ta ibada. Amma ziyara ta buɗe ido, ziyara ta gani da ido, ziyara ta neman ilimi, wannan kuma wani abu ne a buɗe. Shi ne za ka iya tafiya Jami'ar Islamiyya ka je ka ga ɗaliban garinku ku zauna ku yi hira? Ba dan wai Jami'ar Islamiyya tana da wata karama irin yadda masallaci yake da karama ka ce zaka je kai sallah Jami'ar Islamiyya ba. Zaka je kai yawo kai kallo kamar yadda in ka je Lagos zaka ce akai ka beach. Ka je ka ga teku tana toro ko shikenan. Ba zaka ce beach din teku tana da wata falala ko kuma yashin yana da wata falala ba. Ka je ne gani da ido. Waɗannan su ne wuraren da ake ziyara a Madinar Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma duk dukkaninsu gaba ɗaya babu wanda yake ziyarar wajiba ce. Dukkanin wuraren tun daga masallacin har ko ina ziyara a matsayin mustahabbiya take. Ko malamai suka ce da za ka yi alwashi ka ce lillahi alayya an usalliya salatan fi masjidir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nayi alƙawarin zan yi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Suka ce alwafa'u bin nazari mustahabbun was salatu ja'iza fi kulli masajidil biqa. Wannan alƙawarin da kai duk inda ka je kai sallar shikenan ta warware ta yi, amma in ka samu damar ka je can kai to kuma wannan mustahabbi ne, amma ba haka ba ko ina za ka iya yin ta. Waɗannan su ne wurare jama'a. Amma ka ce bari in je in ziyarci wuri kaza dan yana da wata khasiyya, yana da wata daraja ta musamman. Karanta hadisin Ahmad da Abu Dauda, Abu Huraira da shi da sahabi Abu Basra al-Ghifari, ba Abu Dharr ba, Abu Basra al-Ghifari. Abu Basra al-Ghifari ko Abu Huraira, ɗayan su yaga ɗaya ya dawo, daga ina kake? Sai yace ai na je Turu Sinina ne, na je ziyara ne. Ka je ziyara? Yace eh. Yace da na riske ka kafin ka fito da na hana ka. Yace me yasa? Yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. Duk duniya babu inda ake zuwa da nufin ziyara ta ibada, tun daga garinku kai takanas ta Kano sai ina, sai masallatai guda uku, su ne masallacin Ka'aba, masallacin Qudus, masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma yanzu da aikin hajji ta taho jama'a, danginmu Fulani za ga mutum ya taso tun daga Adamawa ta Yola ya tafi har Sokoto, yace saboda in ba a ziyarci Hubara ba hajjin ba te ba. Galibi haka zaka je yanzu ka samu Fulani suna nan sun cika Hubari lokacin hajji yayi, sai su ce malaman su sun ce musu in ka je kai hajji baka ziyarci dan godiyo ba, bata yi ba. Aina wannan karatun yake, ina modibai ku tashi ku yi aiki, kar ku rinka sanda a cikin soro dangin ku Fulani suna nan suna bid'a. Ku tashi ku gaya musu gaskiya, wannan magana ƙarya ce. Sai ya ce ba inda shehu ya faɗe ta a cikin karatu. Kawai modibai ne maƙaryata daga cikinsu suka kaga wannan magana, cewa wanda duk yayi hajji bai ziyarci dan godiyo ba to ba shi da hajji. Allah ya kyauta. Jama'a kun ji waɗannan bayanai. Qala mujahidun, mujahidu yace khutahum asaruhum, takawarsu din nan ita ce asaruhum, da Allah madaukakin sarki ke cewa wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Menene asaruhum? Sai yace khutahum din an yamshiya fil ardi, shine mutun yayi tafiya da kafar shi ko an yumsha, shine ayi tafiya fil ardi a ƙasa bi arjulihim da ƙafafuwansu, shine ma'anar da ake nufi da wannan aya, kuma shine ma'anar da ake nufi da wannan hadisi, shine ka sa ƙafarka ka taka ka tafi masallaci to akwai lada ga duk wata takawa da kai. Babu fadlil isha'i fil jama'a, babin da ke bayani akan falalar sallar isha a cikin jama'a. Qala haddathana Umar ibn Hafs, قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. الله أكبر. من ذا الله يجي باب صلى دتكد نوي دوحلا جمنافقي إذن صلى الفجر دصلى إيشاء. Kene yanzu duk wanda baya zuwa sallar alfijir da sallar isha munafiki ne? A'a, ba a juya nassi haka. Wato nassi kamar mudubi ne, ai ba duk mudubi ne gaban shi mudubi kuma bayan shi ma mudubi ba ko? To nassi karka ga ya faɗi haka sai kuma ka juya mafhumin shi sai ka hukunta shi. Abinda ake nufi daga cikin alamomin munafikai shine waɗannan sallolin na yi musu wahala, su ne musu wahalar halarta. Domin in ka ce duk wanda baya zuwa sallar asuba ko sallar isha a cikin jama'a ya zama munafiki, to wannan magana kuma za ta yi fadi, saboda akwai wasu bayin Allah bacci ne zai kwashe su, akwai wani bawan Allah larura ce za ta hana shi zuwa sallar isha. Amma abin da ake so a ce maka, su munafikai daga cikin siffofinsu shine sallar asuba da sallar isha a cikin jama'a ta ne musu nauyi. Walau ya'lamuna ma fihima, sai annabi ya ce kaico
da a ce sun san irin ladan da ke cikin sallar isha da sallar asuba a cikin jama'a la'atawhuma walau habwa da sun zo koda da rarrafe ne koda da jan gindi ne laqad hamamtu annabi yace na himmantu an amura almu'azzina fayuqima in umarci ladan yayi iqama thumma amura rajulan ya ummun nasa sannan kuma in umarci wani mutum yayi wa mutane limanci thumma akhudha shu'alan min narin sannan ni kuma in dauki bakin wuta shu'al jam'i ne wato bakunan wuta wato irin wuta wadda take a ice tana ci bal 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 annabi yace ni kuma in rinrike irin wannan bakin wuta fa uharriqa ala man la yakhruju ila salati ba'du in ba in kokkona gidajen wadanda ba sa ainihin wato zuwa ainihin sallah ba'du ina ma'ana haka ai ba'da hadhihi almaqala bayan wannan magana na himmantu da in yi haka ma'ana dab nake da in yi haka daga yau akwai yiwuwar in dauki bakin wuta duk wanda bai zo sallar isha a jama'a ko sallar asuba a jama'a ba in je in kona ainihin gidan shi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fadi kenan wannan yake nuna maka falalar sallar isha a cikin jam'i to kamar yadda muka fadi jiya game da sallar asuba a cikin jam'i jama'a saboda lokacin sallar isha lokaci ne na hadari lokaci ne na abubuwa waɗanda za su bijiro wa mutane da yawa dan haka zuwa sallar isha a cikin jama'a yana da matukar falala kwarai da gaske sai dai ina ganin lokaci zai zo saboda matsala ta tsaro sai an rinka yin wasu abubuwa da yanzu muka ga yan kasuwa suke yi galibi yan kasuwa yanzu waɗanda ke zuwa kasuwar gari kaza kasuwar ƙasa kaza haka je sai a taru a wani wuri haka tare sai a samu motar yan sanda gaba da baya sai ta shiga gaban su sannan a wuce saboda me saboda yan fashi nan gaba sai mutane sun rinka yin wata mahada wanda za a rinka haduwa dan an fito a tafi sallar isha da sallar asuba a cikin jama'a saboda waɗannan lokutan yanzu sune aka mayar lokutan da ake kashe waɗanda ake so a kashe ina gaya muku bayan malam Ja'far fa an kashe wajen mutane bakwai a irin waɗannan abubuwa abinda yasa su darajar su bata kai kamar darajar malam Ja'far bane ba a ji labari ba in ba haka ba a ƙasar Sokoto jama'a ƴan shi'a ne suka je ubansu ne ma limamin garin shine limamin Izala amma su ƴan shi'a ne gunduwa gunduwa suka yi mishi ya fito sallar isha ƴan shi'a ne a ƙasar Sokoto a nan Kano ba da dadewa ba wajen tarauni a nan wajen tarauni nan ma haka aka bubbuge wani limami to kun ga an shiga state of insecurity babu tsaro nan gaba dole ne jama'a su rinka gayya ko kuma gidan wani a bisa katanga gidan wani a bisa katanga a ce to shikenan a rinka haduwa tsakar gidan wani daga nan sai a fito a cikin gayya har yanzu ba ku tsira ba nan ma sai kun dauki matakai duk kasar da aka bar shi'a ta shiga ta yadu to barna ta kisan kai da barna ta fargaba da barna ta tarzoma sai ta yadu gwamnatin Najeriya ba abinda ba mu gaya mata ba fiye da shekara 25 sai yanzu ne wai gwamnonin arewa suke cewa wai ba su da bala'in da yake damun su yanzu irin ƴan shi'a abinda wani gwamna ya faɗi kenan yau mako biyu da suka wuce menene ba mu faɗa ba me ba a ba su shawara akai ba akwai abin da ya rage kuma duk abin da za mu faɗi game da sharri da makircin shi'a da musibar ƴan shi'a sai da muka faɗi duk abin da za mu sake faɗi yanzu maimai ne amma kun san yanzu me yasa suka yi ɗarɗar ƴan shi'a sun fitar da list ne na wasu ƴan siyasa da za su kashe har nan tudun wadar Zaria shi yasa aka tayar musu duk wannan abin da aka tayar musu ba an tayar musu bane dan suna da muguwa aqida ko daya sun ce za su yi eliminating wane wane ma za su gama da shi wane ma za su gama da shi kuma su ne suke kan mulki munafunci dodo ne kasar din mu ayyana nan intact in its entirety ba dan muguwa aqida su bane sam kar ku samu aminci akan cewa wai saboda ƴan shi'a na da mugunyar aqida ne a'a yanzu ne za su zo ƴan siyasa su ce ai waɗannan fitsararru sai mun gama da su sai mun gama da su ai mun gane suna zagin sahabbai ƙarya kuke yi kuje can ku karata ba dan zagin sahabbai bane duk abin da ake musu a'a yanzu sun tabo su ne duk wanda ya san yadda hanyar Kano take wajen shekara 10 ta wuce da katuhu wannan gari inda ake menene albasa din nan ga gari nan gijirgi kasa sama mota nan da ka wuce tashar yari ina ne gimi ko yawa haka dai ko kun fahimci wurin wurin ya taba yin wani mugun rami jama'a yawa to talakawa sai an huto garin Wanbaito wannan gadar talakawa nawa ne suka mutu a wurin wata ran sai Allah ya taimake mu wani minista ya zo wuciya sai mota ta kwada shi da kasa amma bai mutu ba kun ga taimakon kenan da ya tashi ya kakkabe amma motar ta yi katakata mu a gaban mu aka yi ai nan da nan kwana uku sai aka zo aka sa zare aka gyaggyara shine muka ce ba mu karba ba ba lada shine mutum nawa ta kashe mutum nawa ƴan shi'a suka kashe a Najeriya gwamnatin Najeriya tana ji mutum nawa ƴan shi'a suke haddadawa suke mishi barazana za su kashe shi mutum nawa ne ya kai reporto wurin SSS da police station mutum nawa ne Malam Jafar Mahmud Adam rubutacciyar takarda ya je ya hada attached to takardar da aka rubuto za a kashe shi to the nearest police station headed by a DPO bayan da aka kashe shi me amfanin wannan rahoton bai amfana mishi komai ba yanzu da suka ce sun tayar ma ƴan shi'a wai za su ga bayan su ba taimakon ku suke ba ku ahlus sunna kar a rude ku dan sun yo kansu ne za mu zo muku da takardar bayanai wata ran ku ga list din waɗanda suka ce za su kashe ba abin da ya shafe mu ƴan jaridu muke mu dama an ka gan mu kana kashi ka zauna akan kashinka yafi maka rufin asiri daga bari mu wuce mu bada labarin doyin kashinka ko kuma girman kashinka sun ambaci suna ne suka rubuta sunan waɗanda ba su kashe a nan tudun wada kawai sun fitar da sunan mutum biyu zuwa mutum uku ƴan nan tudun wada ne wa walidin wa ma walada suka ce sai sun kashe su shine kuka ga an tayar musu hajaran majaran to yanzu ku saurare su lokacin Muharram ma za ku ga yadda za su kare suna nan su sun yi shiri su ma sun yi shiri dan haka kar wani ahlus sunna a rude shi a ce mishi a fito za a yaki fitsararrun nan a ce fitsararre ya yaki fitsararre terror in response to terror ku tafi can sam kar ku ba su goyen baya ku rabu da su su je can su karata shekara nawa muna faɗa musu musibar ƴan shi'a duk kasar da ake zaune lafiya jama'a dan shi'a yana shigowa ko kwaya ɗaya ne ya shigo ƙauye zai je ya durmushe ya shiga cikin ƴan ɗariƙa sai ce to ai wancan da ke wa'azin nan ba kun kashe shi ba ba za a zauna lafiya ba su ƴan ɗariƙa asali ba kisa ne ya dame su ba in ka dame su da wa'azi shi ne su yi gayya su zo su na Allah 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 su hargitsa wurin shikenan suka wuce sai su ya mun je mun yi zikiri mun more su abin da ya dame su kenan shi ko wancan sai ya ce a je a kashe su dan haka ya kamata kwakwalwar ku ta rinka aiki ku rinka sanin me ake ka mai da kowa waye ina fata an gane Allah ya taimaka babu sunani fama fawqaha jama'atun babin da ke bayani akan mutum biyu zuwa sama da mutum biyu to su ne jam'i in aka samu mutum biyu ko da kai da matarka ne a ɗaki ko da kai da ɗanka ne ko da liman ne da ladan to an samu jam'i to duk abin da ya ƙaru to falala ce ta ƙaru don haka mutum da matar shi yana yin sallah a ɗaki sallar farko da za ka yi da matarka ita ce salatu zaujaini hadisin ta yazo sahihi a cikin musnadul imam ahmad da sunanul kubra ta al imam al baihaqi shine in aka kawo maka amaryarka ba wai daga shiga daki ne za ka yi tsallan kwado ka durmushe ta ba ba haka shi ba yawa saboda mutane sai kaga eh kaman maye ne da naman sallah ba haka bane yawa in aka kawo amarya akwai due process daga cikin mataki na farko shine me zaka ainihin yi sallama, idan kai sallama ta amsa sallama, shiga ka samu wuri ka zauna ka gabatar da khutbatul haja, saboda zaka yi jawabi ne. In ka ce amma ba'du, bayan haka mawaki ya ce laqad alimal hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha, yace ai dangi na mutanen Yaman sun san indai nace amma ba'du to jawabi zan yi. Dan haka kana cewa amma ba'du sai ta gyara zama, je miki mune miki maraba da zuwa gidan mu, gidan bayin Allah, mutanen kirki, gidan karatun alqur'ani, gidan da ba'a bid'a sai sunna. Ina fata an gane kai mata maraba da wannan. Sannan ka ce gidan mu maza ne, ba za a bakki da yunwa ba. Gidan nan daga dan kasuwa sai ma'aikacin gwamnati, daga manomi sai falke, ba mai wuni bacci ya kwana bacci. Duk kai mata waɗannan jawabin, kuma ya zama ta ga gaskiyar abin. Na fata an gane. Yawa, kada ga gamacin ya gara kuma shikenan ka zo kana kame-kame. Ina fata an gane. To me zai biyo baya? Sai ka ainihin tashe ta a yi sallah, ka ce to baiwar Allah sai ki yo alwala, in ta yo alwala kai ma ka yo alwala, shikenan sai ta tsaya a bayan ka sai ka wuce gaba. Sallah ce za ka yi raka'a biyu, Fatiha da sura, duk surar da ta sauƙaƙa ka karanta, ko da ƙul ya ce da ƙul huwallahu, ko da Falaq da Nas ce, ko idza jaa da inna ataynaka. In ka juyo sai ka ainihin sa hannunka na dama sai ka dafa goshinta, sai ka ce bismillah, Allahumma inni as'aluka min barakatiha, da sunan Allah, ya Allah ina roƙonka albarkar da take tafe da shi. Sai ka ce Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltahu alaiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltahu alaiha. Ya Allah ka hada ni da alherin ta da alherin da tazo da shi, Allah ka raba ni da duk wani sharri da kuma sharrin ainihin da tazo da shi. Shikenan. To sai me? Sannan sai kuma ka gabatar mata da dan wani abinci ko abin sha. Annabi sallallahu alaihi wa sallama nono ya kawo a sayyida Aisha. Zaka iya samun yogurt dinka mai sanyi, ko kilishinka, ko balangunka, ko wata mirindarka, ma'ana dai wani abu mai daɗi. Ba za ka je da goro ba. Yawa, dan ba tsohuwa ka auro ba. Yawa, ba za ka je da goro ba. Ka zo da abu mai daɗi, in ka gabatar a gamace, sannan sai ka gabatar mata da nasiha. Da nasihohi. Sai a ci gaba da zaman aure, jima'i ne, a nuna mata ga yadda ake wanka, ga yadda ake kaza, saboda ta iya yi wa 'yar islamiya ce. Duk ta haddace karatun amma ba ta taba gani a aikace ba. Kuma malaminta yana jin kunyata, ba zai iya nuna mata ya ake wankan janaba ba. Don haka yau din nan kai ne malamin islamiya mai fassara. Haka ne ko ba haka ba? Sai ka ce ta kai ruwa ban ɗaki, in ta kai ruwa ban ɗaki sai ainihin ka je, to ga yadda ake wanka, ga yadda ake kaza, ga yadda ake kaza. Sai ka nuna mata abubuwa a hankali, a hankali, a hankali. Na fata an gane. To sa'an nan kuma sai ka lura da hadisin Jabir, shine wacce iri ce ka auro? Budurwa ce ka auro, budurwar kuma 'yar karama. To dole ne akwai wasu ɗabi'u waɗanda sai ka haƙura, domin JJC ce, sabon shiga ce. Akwai abubuwan da ita za ta gani ta yi ba komai ba ne, amma kai kuma sai ka ɗauka da zafi. To sai ka fahimci cewa ai yanzu ta shigo cikin irin wannan alhayatu al-zawjiyya. To sa'an nan iyaye kuma ana so bayan kwana biyu uwarta ta zo, kanwa uwa ta zo, uba ya zo, wan uba, su ɗan rinƙa zuwa suna kawo mata ziyara, domin suna nunnuna mata yadda ake al'amura. Haka magabata suke yi har ta saba, ka saba shi kenan sai ku zama magidantan kanku. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To waɗannan suna daga cikin abubuwa. Na kawo wannan ne don ku gane akwai wata sallah da miji da mata suke yi ranar tarewa. To daga nan kuma sallar shafa'i da witri ta dare in ta kama za ku iya yi tare. Idan sallah ta kama da wani dalili za ku iya yi tare. Amma dai ka sani ba a haɗa sahu da mace, sai mace ita sai ta kasance a baya. Idan ku biyu ne maza, ita kaɗai ce mace, ko kuma su biyu ne mata, ko fiye da haka, kai kaɗai ne namiji, kai kaɗai sai ka wuce gaba, su mata su tsaya a baya. Ku biyu ne maza, kai liman ka tsaya hagu, mamun ka ya tsaya dama, sannan ita kuma mace ta tsaya baya da ku. Na fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Imam al-Bukhari dai ya ce babu lisnani ko babu lisnani fama fawqahuma jama'atun babin dake bayani akan isnani ko isnani babun haka za a karanta shi jama'a babun al isnani fama fawqahuma jama'atun haka ya kamata a karanta shi babin dake bayani akan cewa mutum biyu zuwa sama da biyu sune jam'i قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي كلابة عن مالك بن الحويرس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صحابي مالك بن الحويرس الله يكار مشير دائتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا إذا صلى تحلرت سيكو كرا صلى وأقيما كي إقاما ثُمَّ لِيَأُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا sannan wanda yafi girman shekaru daga cikin ku biyun sai yayi muku limanci mun fadi a baya muka ce saboda wannan hadisin yana bayyana lokaci guda suka zo neman ilimi ilimin su daya to yanzu an zo limanci to wane ne yafi shekaru babu man jalasa fil masjidi yantaziru salata wa fadlil masajidi babin dake bayani akan wanda ya zauna a masallaci yana sauraron ayi sallah daga cikin sallolin farilla da kuma bayani akan falalar masallatai masallatai suna da daraja jama'a kuji inda Qur'ani yace fil buyuti azina Allahu an turfa'a fiha wa yuzkara fiha ismuhu bil ghadati ku wal yusabbihu lahu fiha بالغدو والآصال الله يتي أتكين تاكونا معنى أتكين مسلاتي الله معوك كين سركي أي إذن أي تسبيه أي ذكري أأمبتش سونان الله نحاك مسلاتي ببنغوليني جماعة ما لما مفرقوسنا جيرما مسلاتي قرائد غسكي إذا متن يسام دامواسي تهو مسلاتي زمانشي زامزونا غبضام كرن تحديث سيدنا علي أحاك بچي فيك تهو مسلاتي كي cin abinci sahabbai a masallaci za su hira za a tattauna ma'ana abu ne mai amfani ba wanda yace ba a tattaunawa a masallaci cewa wai alhadisu fil masjidi ya'kulu alhasanat kama ta'kulu an-narul hataba hada laysa bi hadisi cewa wai hira a cikin masallaci tana cinye ayyukan alheri kamar yadda wuta take cin busasshen ice wannan ba hadisi bane ka karanta malamai sun tabbata da cewa bai tabbata ba karanta silsilat da'ifa ana zama a masallaci ka karanta fiqh sunna kitabul masajid yace in akai sallah asuba sahabbai sai su zauna a masallaci annabi yana gaba yana wurdodin su shi kuma sai su ja baya suna hirar jahiliya wani ka tuna kai ne kaura ka tuna wani da ka buga wani kwalkwalin sarka kaza kaza ana dariya suka ce har manzo Allah in ya ji abin dariya sai ya dan yi murmushi shi ma inda mugun abu ne sai ya ce ku tashi mu za ku zo ku ne hirar jahiliya na ina fata an gane saboda haka masallaci ɗakin Allah ne kuma nan ne ma'awal muslim nan ne inda musulmi zai tattaro in ya shiga wani hali Allah ya taimake mu qala haddathana abdullah ibn maslama an malik an abi zinadi an al-a'raj an abi huraira anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama qala abu huraira Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah yace al-mala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu mala'iku suna yi wa ɗaya daga cikin ku addu'a su ne mishi salati suna neman Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar shi matukar yana nan zauna a wurin shi da yayi sallah an gane ma lam yuhdis matukar bai kare ba wato matukar alwalashi bata kare ba me suke cewa Allahumma ghafir lahu Allah ka gafarta mishi Allahumma arhamhu Allah kai mishi rahama la yazalu ahadukum fi salatin sannan kuma dayan ku ba zai gushe ba a cikin sallah ana rubuta mishi lada tamkare na cikin sallah ma damati salatu tahbisuhu matukar dai sallah ce ta tare shi sallah yake jira a masallaci mahallin shahid kenan wanda duk ya zauna a masallaci yana jiran sallah za a yi ta rubuta mishi ladan wannan sallah in advance tun kafin a fara sallah za a fara rubuta mishi ladanta la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salah ba abin da ya hana shi ya koma gida wurin iyalin shi sai wannan sallah da yake jira to lalle za a rubuta mishi ladanta tinkan a fara ta qala haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana yahya an ubaidillah qala haddathani khubayb ibn abdurrahman an hafs ibn asim an abi huraira an annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama qala sab'atun yuzilluhumullahu في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الله أكبر جماعة كنجي wannan hadisi wanda yake fadin inwar Allah inwar Allah Allah yana da wata inwa a wata rana wanda babu inwa sai wannan inwa Allah dan girman alqur'ani ka saka mu cikin wadanda za mu shiga wannan inwa Sahabi Abu Huraira yace anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu nan jama'a ko dan irin wannan alheri da Abu Huraira yayi mana in muna da wani kulli akan Abu Huraira ba ma yafi mishi ba tunda kake ba za ka ji Abu Huraira yana ruwaito hadisi yana fadin falalan mutanen Dausu ko Yaman ko balle ka ce Abu Huraira is tribal yana da tribalism yana da kabilanci yana ruwaito shari'a ne jama'a me Abu Huraira yayi da zai zama shine babban maki sai dan ku gane cewa shi'anci da yahudanci target din su shine ruguza addinin musulunci dan haka duk wanda ya fi kwazo a musulunci to shine shi'a suke hari ku duba ku gani duk wanda ya zama husalatul qaumi ne banza ne a anguwa za ku ga in shi'a ba su damu da shi ba amma wane ne yake da alheri to wannan shine za su tasa a gaba dan haka da suka duba cikin sahabbai kakab Abu Huraira ajma'ul qaumi yafi duk sahabbai tare hadisai sai suka make shi suka ce makaryaci ne da suka dawo kan tabi'ai suka laliba suka ga zuhuri sai suka ce shi ma makaryaci ne suka taho kan tabi'u tabi'ina sai suka ga babu kamar Imam Malik sai suka ce shi ma dan uwan ɗayan ne makaryaci ne da suka taho cikin malaman hadisi kuma suka dubi kwazan Imam Bukhari sai suka ce ba abin da ke cikin Bukhari sai tatsuniya da shirme haka suke sannan alqur'anin sun kyale qur'ani ne basu kyale alqur'ani ne duk inda dan shi'a yake bai yadda da wannan alqur'ani da muke karantawa ba sai dai takiyatan amma bai yadda da shi ba amma satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila kun ga dai Allah ya tsawaita ranmu duk abubuwan da muke faɗi akan yan shi'a gashi tun ba mu mutu ba gaskiya tana bayyana to yanzu mu dai abin da ya rage mana kun san mu fa da naci abin da ya rage har yanzu muna son mu ji jawabin asada yan dariqa a garin nan dai kun ga yadda kristoci suka yi jana'iza shine kun ga yadda yan shi'a suka yi jana'iza irin jana'izar kristoci har yanzu yan dariqa ba mu ji jawabin ku ba ku fito ku nuna kun yadda da irin wannan jana'izar ko ba ku yadda da ita ba ku fito rasmiyan a masallatanku ko a rubuce mu ji cewa kungiyar dariqa kaza daga yanzu ta gano cewa lallai mutanen nan suna jan al'umma ne zuwa ga addinin kristanci in ba haka ba yan shi'a janye muku mutane suke ta yi to kun ga ga inda za su kai su jana'iza da kada majaujawa dan an fito zanga-zanga an kada majaujawa an kada ganga irin ta kristoci to yanzu a jana'iza a kada ganga a jana'iza a sa furannin kallo irin na kristoci a jana'iza ayi kaza da kaza irin na kristoci to yan dariqa albani na sauraron ku ku fitar da jawabi rasmiyan tariqiyan shin kun yadda da wannan abu kuma ku tabbata cewa kun tabbata kristoci dan yanzu in kaji mun ce kristoci to su zazzaki wani bangare ne daga cikin kristoci ya kamata a fahimta wani bangare ne daga cikin abin nan yankin kristoci tuwa rage in ba haka ba yaushe za a ce jama'a sahabi irin Abu Huraira shine abin ki wanda yafi kowa ilimi shine abin ki dan su sun yanke shawara ne duk abin da ya shafi ilimi to ba su yadda a kawo shi ba a bar mutane da jahilci dan su samu damar mamaye kwakwalan mutane annan kan layin nan yau kusan shekara 20 wani yaro yake gaya mini yace sun zauna gidan zazzaki kiri da muzu bai karantar da su ko harafi ba kuma bai yadda su je su karatu wurin wani malami ba me yasa saboda in har an ba su je su karatu wurin wani malami za su gano abin da ake ba daidai bane za su zo su yi tawaye to wannan ba shine gurguzu ba ku hana mutane ilimi sai zama kenan duk abin da za ku dora su akai kawai shikenan sai ku ce musu ku tsaya ku yi ta yin haka sai ga an dibo kartin kauye kawai ya tsaya yana ta haka hakan nan da kake mai fasara shi zabo ka zama ko yaya ko kun fahimta ko kadangare babu ma'ana sahabi Abu Huraira yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala annabi yace sab'atun mutane bakwai yuzilluhumullahu fi zillihi Allah zai saka su a cikin inuwar shi yauma la zilla illa zilluhu ayinin da babu wata inuwa sai tashi ranar alkiyama kenan jama'a ranar za a kusanto da rana ta zama kusa da bayi sannan ga su tsirara a tsaye to a wannan rana akwai inuwa kwaya daya ga irin mutanen da za su shiga wannan inuwa na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace al imamul adil shugaba mai gaskiya dukkan shugaban da ya tsare gaskiya a shugabancin shi yayi adalci tsakanin yan jam'iyyar shi ne da wanda ba yan jam'iyyar shi ba tsakanin talakawa ne ko ko waɗanda suke ma'aikata gwamnati ne ma'ana adalci shine kowa a bashi haƙƙin shi da gurgurdan abin da ya kamata ya samu duk wanda ya san ba zai iya adalci ba jama'a ba dole bane baka da dalilin da zaka shiga shugabanci kuma daga ƙarshe ka ce adalcin yana da wuya ne sai kai declining sai ka sauka dole ne adalci to duk shugaban da ya adalci adalci kuma malamai suka ce yakan bayyana a wurare biyar shine adalci ka tsarewa mutane addinin su kada wani shugaba ya ce ba ruwan shi da harkar addinin musulunci lalle ne da ruwanka da addini addini har na kristanci ma ka sa ido ba dan ko badan suna karkashin mulkin ka ne dole kai musu adalci dole ne harkar addini idan ba haka ba jama'a wannan aqida da kuke cewa Boko Haram yanzu ma ta fara wasu suna nan su ma suna nan fitowa sun fi Boko Haram din kuma ku suke targeting you are their target ba dan koyi ba saboda kun ce ba ruwanku da addini kowa ya je addinin da yake so kowa ya karantar da abin da yake so kowa ya fassara irin wanda yake so tunda ba ruwanku babu regulatory body game da addini babu regulatory system game da tsarin ilimi na addini dan haka kun bude kafofi kowace irin aqida da addini su shigo kasa dan haka dole ne gwamnati ta ruwa ta tsaki game da addini ta kula da ginin masallatai ta kula da malamai ta kula da limamai ba kuma dan su zama mata praise singers ba ba dan su zama mata yan amshin shata ba a'a dan dole ne gwamnati ta haka domin ta samar da natsuwa a cikin harkar addini abu na farko kenan dole gwamnati ta samar da cikakken tsaro da zai tsare rayukan mutane dukkan shugaban da a ƙarƙashin mulkin shi ake yanka mutane ana tsafi da su ranar alkiyama zai amsa query gidan juju guda nawa ne a Zaria, a Kaduna guda nawa ne, a Sokoto guda nawa ne, a Katsina guda nawa ne, mutane ake yankawa, ana tsafi, ana shan jinin su, ana shan ruwa da kokon kansu. Kai ne chairman, kai ne governor, kai ne shugaban kasa, kai ne shugaba operation yaki, duk ranar alkiyama za ku amsa jawabi a kai, yaya akai ba ku samar da absolute security ba in the land. Dole ne jama'a su zauna cikin aminci. Yanzu a masallaci muke fa, amma ba mu cikin aminci, dan haka dole mu dibi yan daba, yan banga, yan road safety, yan wane ne, mu sa su kewaye mu, muna wa'azi. In ba haka ba, wa'azin da mai wa'azin da masu saurare ba wanda zai cikin natsuwa. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. To amma haka ya kamata? Ba haka ya kamata ba. Anguwanni yanzu irin anguwanni, sababbin anguwanni fa irin namu fa, dole ne mu tsaya mu dauki yan banga da za su kare mana anguwar fa, kuma mu ne za mu dibi kudi mu ba su. In ba haka ba fa, kowa sai dai fa ya fito ya rataye barandami, kai ma ka zama dan daba. Ka tsaya kofar gidanka zuwa karfe 3 na dare a ce to su wani su yi bacci, su wani su abin nan. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Dole ne a tsare jinin mutane. Abna biyu kenan. Abna uku dukiyar mutane. Kuje kasuwar Tudun Wada, kuje kasuwar Sabon Gari, kuje kasuwar Zaria, kuje PZ, kuje ko ina, masu kuɗi sun cika shagunan su da kaya, sun koma sun kwanta. Amma dole su dauki mai gadi. Ina ma'anar gwamnati kenan? Ba ma'anar gwamnati kenan. Babu yadda za a ce a kasuwa kuna biyan revenue ko ba ku biya, kuma sai kun dauki mai gadi. Babu inda wannan yake a cikin system na addini ne ko na rayuwa. It is the responsibility of the government to protect your properties. Aikin gwamnati ne ta tare muku dukiya, ko kuna biyan kudin abin nan haraji ko ba ku biya, don aikinta ne ta samar da tsaro a ko'ina. Amma da an zo an ce yau za a rushe kasuwar Sabon Gari a samar da sababbin rumfuna, yanzu gwamnati za ta zo ta ce ita ce gwamnati. In aka yi gobara fa, me yasa ba za a biya mutane ba? Me yasa ba za a diba a basu ba? Me yasa in aka yi musu sata ba za a zo a ainihin biya musu ba? Gwamnati ce za ta saka jami'an tsaro su tsare kasuwanni, duk shaguna da ke gari gaba daya dole a samu tsaro jama'a. Tsaro awa 24 ake samar da shi jama'a. Tsaro ba wai ana samar da shi daga karfe 9 na dare bane zuwa 12 na dare. Idan 12 na dare ko karfe 1 tayi ka zo ka shigo Zariyar nan ka gani, zaka kewaya ba inda zaka ga jami'in tsaro. In suka fito daidai sanda kuma kuna nan, kuna kwantawa su ma sai su kauce. A daidai lokacin zaka iya fitowa garin nan ka kewaya kai duk barnar da zaka yi, ka fice ka sa kai kai tafiyar ka har ka kai Gombe. Sai da safe sai a tashi, kuma duk sai a sa road block a bayan gari a rikita talakawa, bayan wanda ya laifin har ya wuce Jalingo. Haka ne mana. Da daddare ne ya kamata daidai lokacin da mutane suka koma suka kwanta bacci, sai a ce jami'an tsaro sun tashi sun cika gari da tsaro. Amma garurukan mu sai ka shiga ka fita in karfe 2 na dare tayi. Dan haka yanzu kowace anguwa sun je sun samu yan walda, za a yi musu gate. Sannan za su dauki yan banga da za su fere musu wannan gate din. In ka zo zaka shigo anguwar kai newa, in zaka fita waye kai? Mana ina aikin gwamnati kenan. Dole ne gwamnati ta samar da tsaro game da dukiya, sannan gwamnati ta samar da tsaro game da mutunci. Yanzu ku dubi area boys, yan daba, yan banga da yan iskan gari yadda suke yawo suna cin mutuncin mutane. Kana da sanfaleliyar budurwa sai a zo a kwankwasa maka kofa, saboda ba security a anguwar, za a zo a kwankwasa maka kofa. In ba haka ba, 11 na dare, 12 na dare sai a zo a kwankwasa maka kofa, ka bude. Jama'a, ina Port Harcourt yau shekara wajen 15 Kings Perkule Street, na ji wani fashi da makami da bamu taba jin irin shi ba, da loud speaker yan fashi suke zuwa suna cewa kowa ya bude kofar gidan shi ya zauna ya jira mu. In ba haka ba, ya sake muka bude to shikenan. Da loud speaker yan fashi za su zo kan street su sa loud speaker, sai kowa ya bude kofar gida. nace ya kenan aka ce budewa ake nace to Allah ya kiyaye aka bude aka zazzauna wai ga rijie ai wannan shine rijie ko kun zauna kuna jiran su su zo sai abin da suka ce muku kuma doka ce yan fashi suka bayar kuma suka zo suka yi fashin su suka gama kowa ya rufe gidan shi sannan ku koma ko kai bacci ko ba kai bacci ba sun gama da safa kuma shikenan sai ga jami'an tsaro wannan ta fito da alal abujeta wannan ya fito ba su ne masu laifin ba ga san ga masu laifin suke an yi waya ba su zo ba ku je nan hanyar Jos ku gani karfe 12 na dare duwatsu ne ake fitowa a san ka zo da mota ka hantsila a kwashe dukiyar babu tsaro kowaye kai baka wuce su tare yarka su gaura mata mari su taba nonanta su yi zina da ita ba baka da mutunci za su keta mutuncinka za su shigo gida su daure ka a gaban idanka su kwantar da matarka su yi zina da ita nan Kano akai haka ba da juma wannan ba a gaban kishiyoyi an auro ta suna jin haushinta yan fashi suka zo suka kwantar da ita suka yi zina da ita da kunya da damuwa sai yasa sai ta fita daga hankalinta har ta mutu a gaban kishiyoyi aka kwantar da ita aka yi zina da ita ga miji a daura ga kishiyoyi an zaunar da su aka kunna wutar falo karfi hudu suka yi zina da ita yarinya yan shekara 19 zuwa 20 ina ma'ana ina security Al-Imam Ibn Khuwaizman Dad a cikin tafsirin Qurtubi yace dole ne masu mulki su rinka neman shawarar malamai hatta game da harkokin tsaro amma aka zo security meeting ba a sa malamai saboda ana ganin malamai sun yi running out of idea ba su da shawara ba su da wani fa'ida da za su bayar lallai idan limami shugaba jagora governor dagaci hakimi sarki yana so ya shiga inuwar Allah kun ji jama'a wuri na nawa kenan wuri na hudu sannan sai wuri na biyar shine me dole ne mai mulki ya tsalewa mutane nasabarsu yanzu zinace ake yi zama zinan nan tana haifar da nasabar wani ya fada wani yarinya ce budurwa zaka ganta ka aure ta ashe jiya aka daura maka aure da ita shekaran jiya wani yayi zina da ita ta taho da da na shege dan ta gaban Fatiha dan ta gaban hadari ta zo ta haife maka shi yaushe zaka ce mishi ya tafi makaranta ya tafi baya ji magana ka dan ba kai ne uban shi ba a gidanka dai aka haife shi ba tsarewa mutane nasabarsu ba dan haka masu mulki ku ji duk mai mulkin da yake so ya shiga inuwar Allah a ranar alkiyama to yi kokarin kiyaye waɗannan abubuwa guda biyar jama'a kun fahimci wannan da kyau lallai yayi kokarin kiyaye waɗannan abubuwa kuma duk malamin da ya samu ikon kaiwa ga wani governor ko wani mai mulki irin wannan wa'azin ya kamata yayi mishi ba zuwa yi a ce a yi salati kafa 70 ba inda aka ce a yi salati kafa 70 zuku ne wannan salati kafa 70 ko shi da ya ce a yi ba zai iya kawo wannan adadi accurate ba zai kawo shi keke da keke ba amma an gayyace ka wa'azi sai ka rinka duba kowane wurin wa'azi akwai irin wa'azin da ya kamata a yi musu sai a yi musu wa'azi game da adalci ba zagin su ake ba adalci ake so su yi Sayyidina Abdullahi dan Umar mun karanta hadisin shi cikin Sunan Tirmidhi Sahihu Muslim wane ne mara lafiya yaje gaisarwa tsohon governor ne jama'a suna ta yabo ai ranka ya dade kai kan alhamdulillah masallaci nawa ne ma kai a garin nan makarantun islamiya malamai nawa ka kai umara ana ta yabo sai Abdullahi dan Umar su sahabbai dama in dai game da ra'ayi ne su ƴan mazanjiya ne sai shiru sai shi tsohon gwamna ya ce Allah gafarta malam kai ba za ka yi min addu'a ba ya ce a kai mulki kai ne tsohon gwamnan Basra ya ce Allah baya karban sallah sai da tsarki kamar yadda baya karban sadakar da aka yi da dukiya haramun duk waɗannan ayyukan alheri da suka ce ka yi kai su ne da dukiyar da babu gaskiya a ciki, yaushe zan maka addu'a in bata lokaci na. Amma yanzu malamai da an haɗu da mai mulki kai kafin wani abu sai ya ce salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallama, mun yi ɗayan nan ya isa, amma yi wa'azi ka faɗi gaskiya. Gashi dai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake duk shugaba mai adalci. Yanzu jama'a ba za ku yi mamaki ba, wata irin kididdiga mai ban mamaki ko mai ban tsoro aka ce yan primary a ƙasar China, yan primary a ƙasar China sun fi mutanen Najeriya gaba ɗaya yawa, amma kuma gwamnati tana iya baiwa kowane ɗan primary ƙwaya ɗaya computer a gaban shi ana karatu tun daga primary 1 har primary 6. Free education, one of the 7 points agenda ta yi aiki a China, kuma yawan mutanen Najeriya su ne yawan yan primary, kuma kowa ana karantar da shi da computer a gaban shi laptop a China. Mu kuma ana nan ana tsoratar da mu game da yawa, ma yawan ma ana tsoratar da mu. Kowa an kwadaitar da shi cewa ya je mulki ya ɗibi raban shi, so da haka ba wanda yake karɓan mulki da nufin bari ya kyautata wa jama'a. Titunan mu sun lalace, duk yadda kake ji da mota ka sai dai ka haƙura damuna ta yi, sai dai ba a Najeriya kake ba. Yan za ka wanke ta, za ka yi wanki da safe, da azahar ma za ka yi, da la'asar ma za ka yi, in ka fita sai ka yi wanki, in ka dawo sai ka yi wanki. To ko sai dai in a zo a yi maka inna a tsaye na kalkausar a kofar gidanka, sai dai in kogin kausara ne a kofar gidanka, in ba haka ba za ka wanke motar ka so goma ne? Babu titina. Ku duba irin yadda al'amura suke, ruwa ya gagara, wuta ta gagara, harkar ilimi, harkar asibitoci, ko menene ya tsaya jama'a. Sannan kuma wayan an kira malamai suna jawo ayoyi, suna jawo hadisai, suna cewa ai san barka, tunda muka bude masallacin nan har yau bamu taba karatu da wutan nefa ba, yau kasan na 117, ko da awa ɗaya muke, awa 117 kenan, balle awa 100 da nawa zai zama, kowane kasan karatun mu awa ɗaya ne da rabi, tunda muke bamu taba yin karatu da wutan nefa ba. Saboda me? Saboda za a zo a fara karatun babu wutan nefa, ana karatun za su iya kawo ta, in sai minti 5 sai a dauke, sai a sake, sai a dauke. In har kai mai aiki da harkar lantarki ne, ka fada ka ta jijjiga game da jan generator da kunna shi, in dai har za ka ce a kawo wuta, a kashe, a kawo, a kunna, a kawo, a yi kaza, ka zama kamar mahaukaci kuwa. Da haka duk wanda yake harkar wutar lantarki yau ya haƙura, generator yake aiki da shi. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. To muna fatan alheri tunda an ce December. December dai gashi mun fara jin ƙanshinta. Domin nan da kwana uku za mu shiga jajiberin December. Shine November ko? To wuta ta kusa gyaruwa jama'a, nan da watan November kowa ya cire generator gidanshi. December, December. Nan da December kowa ya cire generator, wuta ta kusa gyaruwa. 7-point agenda insha Allah. Eh na'am. No. Masallacin shi haka yake. Matsalar ita ce, in an ce waɗannan jawabai sun zama harzuka matasa. Harzuka matasa, ai daga harzukawa sai action. Ai ba mu taɓa tashi mun ce a buge wani a buge kaza ba. Na ɗaya kenan, ashe ba harzukawa ba ne. Na biyu, shin ko hukumar kasar tana jin shawarwarin an je an bata shawara? Ni ina cewa bata ji. To ta ina ne za mu amayar da damuwar mu? Shine ta waɗannan wuraren. Tunda muka gane cewa in an fada din a haka abin yana musu ciwo. Yana musu zafi. Sai su ce a gayyace mu mu yi bayani. Mu ce muna nan abin da muka faɗi a hakan haka muke. Kuma tunda ba kuskure bane ba za mu daina ba. Dubi abin da muka faɗi in its content. Abubuwan da muka faɗi. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne, ku gyara mana. Sun ji su gyara. Ida ma duka mun sani. Haka suke cewa mun sha faɗin wai su ba a yi. To ba a yi sai me sai nasiha. Suna zuwa suna yin nasihar? Ba sa zuwa. Yanzu ne ana cewa ina ɗaya daga cikin waɗanda suna kusa da gwamnoni ko ina son shawara. Sai in yi wata uku ina son in ga wani gwamna akan shawara sai in rasa yadda zan yi magana da shi. Hanya biyu ce zaka iya magana da su shine ko kai waya. Da an baka lamba waya kafin kwana bakwai an canza ta. Baka da ita. Wadda ake so kenan, wadda zaka yi magana da shi. Sai me? Sai ka nemi appointment. Kullun sai a ce to za a sa appointment din shikenan har wata uku ba a sa ba. To kenan yanzu sai a koma sai a yi shiru, shi yasa a cikin wa'azi na karam bana maganin zoma bana ai sai da ne ishara akan waɗannan. Waɗanda su abin da suke so a ja baki a yi shiru. To in aka yi shiru yaushe za a samu gyara? Ba za a samu gyara ba. Don haka musulunci yana tsakanin ifrat da tafrit. Ifrat shine abin da 'yan boko haram suka yi, khawarij. Shine ku tashi ku yi fito na fito, ku ɗauki makami ku yi buga in buga. Wannan musulunci bai yadda da wannan ba. To sannan musulunci bai yadda kuma ku ja bakin ku ku yi shiru ba. Lallai ne ku fito ku faɗa. Imam Malik fasikin shugaba aka naɗo musu. Aka ce a zo a yi mubaya a yace ba za a yi ba. Sai tashi ya ce wa jama'a kada wanda ya je mubaya. Kuma waɗanda suke faɗin wannan. Bayan suna da gidadanci a addini, suna da gidadanci game da menene duniyar zamaninsu take ciki. Daga cikin hanyoyin da ake bi ake bayyana wa gwamnati gyaranta shine a fito a irin waɗannan public wurare a addressing ma mutane. Amma da yaya aka faɗi? Faɗi haka ya kace don haka jama'a ku tashi a yi hargitsi, in aka faɗi haka shine ba a yi daidai ba. Amma dole ne a faɗi ina ne aka samu holes and loops, ina ne aka samu matsaloli. Yaya kuma za a gyara su? Yanzu kamar peaceful demonstration, it is there in the constitution of the Federal Republic of Nigeria. Zanga-zanga ta lumana jama'a yana cikin dokar constitution, fa ka je duk wani lauya da ke kusa da kai ta ce ga abin da Albani ya ce, zanga-zanga ta lumana ba yanzu muna magana ba ne a shar'ance akwai ta ko ba akwai ta ba, a dokar gwamnatin Najeriya. Idan yau kuka ji gwamna zai zo ko chairman zai zo, za ku iya rubuta kwali haka sai kowa ya sa baƙar riga ba wuta kenan. Ko kuma ku yi ƙwarangwal ku yi cross haka ana kashe mutane. Tunda wannan ce kaɗai hanyar da za ta zama yadda saƙo zai je. Rikici da aka yi a muciya, ni da gwamna mun zauna sai ce 'yan iska ne suka tashi, na ce ba 'yan iska ba ne ranka ya daɗe. Waɗannan da suka ce maka 'yan iska ne ba wakilai ne na gari gare ka ba. Ba 'yan iska ba ne, mutane ne wata kusan ɗaya babu wuta. Ba su da wani ɗan jarida, duk ɗan jarida yanzu in ka tare shi, ka ce anguwanmu ba wuta ina so ku yi voicing, ku yi iyarin, ku sa magana ta, ba za su sa ba. Ba za su sa ba. Su kawai abin da suke so ka yi ƙarya, ka ce an yi titi, yanzu ka shiga cikin sabon garin Zaria. Mota ka ditta bubbuge amma ka haɗu da 'yan jarida sai ka ce ai titin nan sai ka yi bacci, to sai ya sa muryarka. Amma in ka ce za ka ainihin fito ka bayyana menene haƙiƙanin al'amari ba za su yadda ba. Sai aka ce to a dokar ƙasa idan kuna da wata damuwa sai ku je ku samu DPO ko jami'an tsaro ku ce to shikenan ranar kaza ga watan kaza kun ji cewa gwamna zai zo. dan haka za ku fito za ku bayyana manufofinku kaza 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 kaza. Ina hikimar yin haka? Saboda kada wasu bata gari kuma da baku ba su shigo cikin ku su harkitsa al'amarin, sai a ce kun zo kun tada fitina. Dan haka in kuka fito sai jami'an tsaro su tawo sai su ba ku kariya. Haka aka tsara a constitution na kasar. Dan haka za ku fito kuna peaceful demonstration, kuna bayyana me ya dame ku, yan sanda suna gadin ku, duk wani shedani ba zai shigo cikin ku ba har ku kai inda za ku kai ku bayyana manufofin ku, gwamna ya zo ya gani shikenan. Domin me? Domin ba ku da wakilin gwamna a tudun wada ko a muciya ko a zaria, chairman ne ko wane ne ba zai je ga gwamna ga matsalar da jama'a shi take ciki ba, sai dai ce ai ranka dade jama'a suna murna, ai an yaba, ai alasan barka, ai dardam. Ba zai faɗa mishi gaskiya ba, shi ne ce ranka dade ba su ga ma gaskiya ba. Nace ba ɗan iska bane, freedom fighters ne, sun fito ne su kwaci ƴancin su. ‘Yan iska ne suka shigo cikinsu suka yi wannan abin da kake faɗi, amma asali inda ‘yan iska ne ai ba za su fito su ɗaɗɗaga kwali ba. Hannun tudun jikun ma an fito an ɗaɗɗaga kwali, a nuna ba wuta ga damuwar da ake ciki. Na ce kuma tsakani da Allah mai girma gwamna, ba ka san cewa ba wuta a wannan anguwa ba? In ce bai sani ba. Na ce to ina wane da wance su ne wakilanka anguwa? Ba su sun gaya maka ba? So ba promoting mulkinka suke ba, kamata ya zo su ce ranka ya daɗe a yankin wurinmu muna fama da kaza, ranka ya daɗe a cikaji da muciya, in gari ya waye zaka ga samari sun kai 70 ba ƴan iska bane amma ba su da abin da za su yi ne, ka bude mana wata hanya wadda za mu kawo musu aikin yi. Su ne suke mana kaza, su suke mana kaza, su suke mana kaza, yaranmu ne, kannanmu ne. Waɗannan yaran suka ji haka ba za su shi maka albarka ba, ka je ka nemo musu aikin yi a wurin gwamna. Wasunsu sun gama secondary, wasu sun gama JSS3, ba yadda za su tafi SS1. Duk ka je ka nemo musu, ka zo ka tara, suka ce to ku kannena ne, kar ku ba ni kunya, na je wurin gwamna na samo kaza na samo kaza, ku kuma ku yi a aikace, zan zo da gwamna ya zo ya gani ya sa albarka a ƙara ɗiban wasu. Abin da ya kamata kai kenan. Amma kawai an je an ce ranka ya daɗe, DN iska ne. Ya za ka dubi the whole Muciya community an ce Gaji community ka ce ƴan iska ne? Can that be possible? An taba anguwa ƴan iska gaba ɗaya? Gaba ɗaya anguwa ce ƴan iska ne? Babu anguwa ƴan iska gaba ɗaya ko America. Sai an samu salihai. Saboda haka waɗannan su ne matsalolin. Kamar yadda shi dottijan nan ya faɗi, wato ni da iri na yanzu muna tsaka mai wuya ne. Tsaka mai wuyar ita ce, malamai ne aka samu wai suke cewa ba shi daga cikin wai manhajin salaf, wai ba shi cikin manhajin ahli sunna bayyana irin waɗannan abubuwa. To yaya za a yi? Sai a je a yi nasiha. To ba a samu damar yin nasiha ba, sai a ja baki a yi shiru. A'a, shi ne muke cewa mun fi su sanin manhajin salaf. Manhajin salaf abin da ya hana shi ne mai tayar da tarzoma. Na gaya wani yaro na ce, ka zo zan karanta maka littafi 30 inda malaman salaf suke irin wannan wa'azin. Suna fitowa suna faɗin abubuwan da ba daidai ba don a samar da gyara. Ba wai shiru suke yi ba. Amma ka je ka yi karatu a Saudi Arabia. Saudi Arabia yaushe malami zai fito ya irin wannan? Me gwamnati ba ce wa talakawan ba? To don me za ka fito ka faɗi wannan? An haife ka a Saudi Arabia shekara 70 ba a taɓa ɗauke wuta ba. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Kun fahimci wannan da kyau? Bari in ƙarasa. Duk wanda a Saudi Arabia aka haife shi, ɗan ƙasa ne. Yana da tabi'iyya, ita ce nationality, yana da passport, yana da national ID card, ilimin shi kyauta ne, duk inda zai ilimi a duniya, ba wai a Saudi Arabia ba, duk inda ya samu admission ya tafi za a biya mishi ko a ina ne a duniya. Idan ba ɗan ƙasa ba ne, baban shi yana da takardar izinin zaman ƙasa, za a ɗauki kyautar karatun shi kyauta tun daga primary har secondary. Duk abin da ya shafi harkar lafiya gwamnati tana yi, ba inda za ka samu matsala ka ce kana da matsala da gwamnati. Me yasa malami zai zo kuma ya faɗa akwai matsala? To yara ne nan aka ɗibe su, ba su san komi ba, ƴan islamiya ne, sai aka kai shi Madina ya karatu ko aka kai shi Makka ya karatu, sai ya je ga irin wannan yanayi da yadda malaman suke, wai sai ya dawo ya ce wai haka malaman Najeriya haka yake so su ɗan sa wannan kallabi, haka su ɗan sunku yadda kai ana cewa
حدثنا أبو هريرة حدثنا كذا حدثنا كذا. الله أكبر الله أكبر الله أعلم.
إنا نيجيريا سي أبغى تبر ما فاتا أنغاني so philosophy din daban ne ba iri daya bane eh idan ka dauko tsarin wa'azin wata kasa ka kai shi wata kasa kai ba daidai ba yanzu irin wannan wa'azin dan me za ka kai shi Saudi Arabia duk wadannan littafin malaman mu sun karantar da mu a Saudi Arabia amma wadannan matsalolin babu su a Saudi Arabia babu su ko misqala zarratin jama'a babu su Samir yana karantar da wannan Sahihul Bukhari din ran Alhamis fa minti 30 ake yi a falan shi a Riyadh kuma mutum 7 ne zuwa 8 suke zaman karatu amma sai aka ce yana kawo gudunmawa yana gudunmawa dan haka aka kawo gida aka bashi aka kawo mota aka bashi aka kawo kaza aka kawo kaza aka kawo kaza kuma shi ba dan kasa bane dan kasan Masar ne amma suka ce saboda ya zo kasar su yana yin gudunmawa kine sai dalibai suka ce to amma yanzu kai malam Muhammad da kake kaza kai ma gwamnati ta maka gida nace a gidan haya nake suka ce kaif ittaqillah sheikh a gidan haya nace eh wa gidan haya suka ce gwamnati ta sai maka mota nace a na rantsa da Allah da na tashi na tafi sai suka ce wa Samir yayi hankali da ni yaushe za a ce mutun yana karantar da Bukhari da kaza da kaza gwamnatin kasar shi bata mai gida ba bata mai masallaci ba bata mai makaranta ba bata bashi mota ba nace to ko ɗaya ni dai ba a bani ba so waɗannan yara da suke zuwa suke yo karatu sun tafi karatu ne a halin su ba malamai bane a san da suke anan wasun su ma ba ɗaliban ilimi bane to da ya je can an kada mishi tunani irin na can wayan ya dawo sai ya ce a'a ai ga yadda ma tunanin yake a'a kasashen ba iri ɗaya bane yanayin ba iri ɗaya bane kuma annan kasar waɗannan irin maganganun da muke su ne kawai muryoyin talaka yanzu waɗannan maganganun da nake faɗi duk wani talakan ya samu ikon zai faɗa to shin mu faɗa a wurin wa'azi dan a samar da regulation koko a bar talakawa in sun harzuka sannan su tashi su ama yadda abin da ya dame su cikin fushi to wannan na ɗaya daga cikin tsaka mai wuyar ta bangaren gwamnati kuma fa ita ma gwamnati ba ta so a faɗi irin wannan me suke so sai a yi shiru kawai dai jama'a wai fa ina nan zariya aka bugo min waya wai za a yi program da ni a NTA wai ana son a faɗi developmental works na gwamnati ayyukan da gwamnati ta yi na ce to ni dai ina jin makaho ne don ban ga abubuwan da zan je gidan talabijin in faɗa ba ko kuwa ban gani ba idan da an yi abubuwan da zamu je mu faɗa sai mu je mu faɗa a gidajen talabijin an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza saboda haka wannan ita ce fassara tsaka mai wuya din amma babu yadda za a yi jama'a a ce mutun yana cewa yana son rahma Allah kuma a ce ba za a gaya mishi ga hanyar rahma Allah ba ku bari mu karasa hadisin da yake cewa washabun nasha'a fi ibadati rabbih da kuma matashi wanda ya tashi a cikin bautar ubangijin shi shi ma zai shiga cikin inuwar Allah a ranar alkiyama ma'ana tunda ya taso wannan saurayi a cikin me yake a cikin ibada yake ba wai zai in ta kwale mishi yaji ya kamo cutar kanjamau sai zo ya samu wani zabgegen carbi yazo ya fara kiran sallah ba wai zai wa Allah wayo tunda ya tabbatar cewa an buga mishi visa ta tafiya lahira to shi ne sai dawo masallaci a'a tunda ya taso ne fi ibadati rabbih a cikin ibadar ubangijin shi haka har ya manyanta a cikin ibadar ubangiji wannan irin saurayi zai shiga inuwar Allah a ranar da babu inuwa sai ta Allah me yasa aka ce saurayi saboda saurayi shine urda lishahawa shine sha'awa take kawo hari shi yake da sha'awar abin duniya shi yake da sha'awar kaza shi yake da sha'awar kaza duk ya watsar da waɗannan abubuwan ya tare zuwa ga ibada to wannan ya cancance shiga inuwa a ranar da babu inuwa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi da kuma mutumin da yake zuciyar shi ko yaushe ta karkata tunanin yana ga masallaci wannan mutum kiran sallah ne sai ya tafi masallaci sallar jam'i ne da kuma sallar